sola. Calepae cocorae.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Laraba, idan Allah ya kai mu, shugaba Joe Biden zai gana da zababben shugaban kasa Donald Trump a fadar White House, bayan da shugaba Biden din ya sha alwashin mika iko salin alin biyu bayan nasarar da jam'iyyar Republican ta yi a zaben da aka gudanar. Biden da Trump za su gana a ofishin da ake kira Oval Office da karfe 11 na safe, karfe 4 agogon GMT, cewar fadar White House a jiya Asabar. A sharar fagen dawowar Trump zuwa fadar White House a watan Janairu, Trump da ya kafa tarihin sake dawowa fadar White House ne a zaben 5 ga watan Nuwamban nan, inda daban shi ya shama kuba a sama da shekara 10 na irin siyasar raba kawuna da ya rika yi a Amurka. Trump mai shekaru 78 a duniya ya lashe zaben da tazara mai nisa sama da ta baya, duk kuwa da laifuka da yake fuskantar hukunci a kansu da tsigewa har karo biyu da ya fuskanta a baya lokacin da yake office. Ra'ayoyin jama'a ya nuna abin da ya fi yin tasiri ga masu kada ƙuri'a shine batun tattalin arziki da matsalar tsadar kayayyaki da ya yi sama a ƙarƙashin shugabancin Biden tun bayan farfaɗowa daga annobar cutar COVID. Zaben mace 'yar jam'iyyar Republican Kelly Ayotte a matsayin sabuwar gwamnar New Hampshire na nufin mata 13 za su kasance jagorori a jihohi a shekara mai zuwa, da zai kare adadin baya na mata 12 bayan zaben shekarar 2022. Gwamnoni na samun nasara mai ƙarfi a siyasar Amurka da ke daidaita al'amuran jihohi da kan kasance sannan makamar aiki da ke share fagen neman manyan mukamai a gaba. Yana da muhimmanci a samu mata a irin waɗannan mukaman domin samar da daidaito ga mutuncin jagorori. Rancin mata a siyasance, musamman ma a manyan mukamman shugabanci, inda za su kasance shugabanni kai tsaye ba mambobi kawai ba, cewar Kelly Dechmer, shugaban gudanar da nazari a cibiyar mata Amurka da siyasa a Rutgers. An rika yaɗa raɗe-raɗen yiwuwar Gretchen Whitmer a zama 'yar takarar shugabancin ƙasa bayan da shugaba Biden ya bayyana ficewa daga takarar. Sai gwamnan South Dakota na jam'iyyar Republican Kristi Noem, da ita ma aka zaci za ta zama 'yar takarar mataimakin shugaban ƙasa ga zababben shugaba Donald Trump. Tsohuwar sanatar Amurka Ayotte ta doke Joyce Craig, 'yar takarar Democrat, tsohuwar magajiyar garin Manchester, birni mafi girma a New Hampshire. Duk da haka, akwai jihohi 18 da ba su taɓa samun mace ba a matsayin gwamna. A ranar Asabar, kafar yaɗa labarin Saudiya ta ce an kashe jami'an sojin ƙasar biyu a yayin wani hari a Yemen, inda aka ce wanda ya kai harin na da alaƙa da ma'aikatar tsaron Yemen. Dakaru biyu sun yi shahada, wani guda kuma ya samu rauni sakamakon harin na nuna rashin bajinta da aka kai a ranar Juma'a cikin sansanin sojin da ke birnin Sayyun, cewar kafar yaɗa labarin Saudiya, kamar yadda ta jiyo mai magana da ma'aikatar tsaron Brigadier General Turki Al-Maliki ya sanar. Saudi Arabia ta yi gangamin wani haɗin gwiwa daga ƙasashen duniya domin shiga tsakani a Yemen da nufin tallafawa gwamnatin da duniya ta amince da ita a shekarar 2015, bayan da mayakan Houthi masu samun goyon bayan Iran suka kwace babban birnin ƙasar Sana'a a shekara guda kafin nan. Sayyun ya kasance a gwamnatin Hadramaut, wadda ta faɗi a ƙarƙashin ikon gwamnatin da duniya ta amince da ita. Dakarun haɗin gwiwa da aka girki a sansanin da aka kai harin na tallafawa ne wajen bayar da horo ga dakarun cikin gida domin su yaƙi ta'addanci da fasa ƙauri, cewa kafar labaran Saudiya. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar din nan, ministan tsaron Lithuania ya ce kada kasashen tarayyar Turai su sake yin kuskuren haifar da shinge tsakaninsu da zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump. maimakon haka kamata a yi su hada kai kan al'amuran da za su amfane su baki daya. Koda kuwa Trump zai sake yin aiki da abin da Lawrence Kasinomas ya kira kwangila a hulɗarmu da shi, Kasinomas ya zayyana wuraren da Turai za ta iya hada gwiwa da sabon shugaban kasar, kamar inganta zuba jari a bangaren tsaro da yadda kasashen Turai za su rika amfani da makaman Amurka da hada kai wajen takawa China da Iran biriki. Kasinomas ya shaida wa kafar labaran Associated Press cewa inda suka yi dan kuskure a baya lokacin da aka zabe shi bayan ya yi nasara akan Hillary Clinton, abu ne da ko kusa ba za a amince da shi ba lokacin da aka gina shamaki akan rashin da'a. Kasinomas ya ce yana tunanin hakan ba daidai bane, yana magana ne a gefen taron kwanaki uku a Paraguay da ya mai da hankali kan karfin sojin tarayya Turai da kasashen tsallaken kogin Atlantika. A yau Lahadi ne kasar Mauritania ke gudanar da zaben yan majalisar wakilai, yayin da Prime Minister mai ci Pravind Kumar Jugnauth da babban abokin adawar shi ke ɗaukar alƙawarin magance matsalar tsadar rayuwa da ta dabaibaye ƙasar da ke yankin tekun Indiya. Kasar mai mutane kimanin miliyan 1.3 na hajantar da kanta a matsayin wani tsani tsakanin Afirka da Asiya, inda take samun da dama daga kudaden shigarta daga hidindimin gabar ruwa, wuraren bude ido da sakar tufafi. An yi kiyasin kasar za ta samu cigaban tattalin arziki da kashi 6.5 daga cikin 100 a bana, idan aka kwatanta da kashi 7 daga cikin 100 a bara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce yake muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda wata kungiya ta horas da wasu matasa 1,000 a fannoni uku da suka hada da girke-girken zamani, fasahar kwamfuta da tsarin noman zamani. Kungiyar dai ta zakulo matasan da suka ci gajiyar wannan horaswa ne ta hanyar yin amfani da kafofin sada zumunta wajen tallata shirin, inda suka sami ɗaruruwan matasa masu amfani da intanet da suka shiga cikin wannan tsarin, wanda aka yaye su bayan shafa tsawon watanni uku da samun horaswa kan fannonin uku. Alƙalman ƙididdiga dai sun yi da cewa a yanayin da ake ciki a yanzu a Najeriya, sama da matasa miliyan 2 na nan ba su da wani kwakwaran aiki da zai taimaka musu samun biyan bukatun yau da kullum, kuma wasu takwarorin su ke ƙara ƙaimi wajen wayar musu da kai. Sarungumin yin amfani da kafofin sada zumunta wajen samun kuɗaɗen shiga, yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da wasu matasa da suka ci gajiyar wannan shirin.
Sunana Zainab Mustafa. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai godiya, din gaskiya ba karamin kokari suka yi ba. Mutane da yawa haka a ce an kwaso ku training kyauta ba sisi, saboda na duba yawancin makarantun culinary online, gaskiya ba kananun kuɗi suke wajen nan ba. Zaka je akwai masu 500, amma wannan kyauta ko sisi mu ba su ansa ba. Gaskiya ba karamin kokari suka yi ba, sai dai godiya, Allah kawai ne zai iya biya su. Gaskiya san farko ina da muradin girki sosai, shi yasa ma na ta dubawa online wani makaranta zan iya shiga in je in koya, har sai Allah ya kawo mu wannan dama on a platter of gold. Ba zan yi wasa da wannan daman ba, zan tabbatar da cewa nayi abin da ya kamata, zan fara nawa kitchen din insha Allah. Abin da zan iya cewa matasa shine da cewa kasan abubuwan sun fi karfin mu, kar a fidda tsammani, kuma duk daman da muka samu yi kokarin cewa mu yi amfani da daman inda ya kamata, kuma mu sa hankali mu koya.
Tunana Muhammad Amin. Daman ina so in koya computer, saboda yanzu Nigeria ya zama abin digitality tare da kuma ba tare da ilimin computer ba, yasa ne ce ina son yin computer.
Wasu matasan da suka ci gajiyar wannan shirin, bari mu koma ga malama Aisha Sa'idu, kwararriya a fannin shirin kasuwancin zamani a game da yadda irin wannan shirin zai taimaka a yanayin matsin tattalin arziki da ake ciki.
Lallai zai taimaka ma yau tsakanin yaran da suke kasuwa yau a fahimtar menene rayuwa take ciki, kuma yadda za su yi a cikin bindini financial abubuwan su a rayuwa ba su zama on their own da rai da kai. Tabbas sai sun dage wajen taimaka ma kansu. Rayuwa ita yanzu dole ne ka tashi ka zama na kanka. To ni shawarar da zan ba su wannan tafiya ta su su dage su koya kuma su yi amfani da shi.
A wani bangare kuma uwar kungiyar horas da matasan wato Niger Food Fiesta ta ce ana buƙatar irin wannan shirye-shirye kuma ya zo kan gaba ganin yanayin matsan rayuwa da ake ciki.
Sunana Raula Usman. Eh to akan matsan rayuwa ne muka dauki wannan mataki kuma mu ba da namu gudunmawa. Aka ce ba za mu zauna dukan mu da wamu mu zama ɗaya ba. So dole ne sai mun tashi mun yi abin da ya kamata. To shine muka taso da wannan salon mu samu koya wa mutane saboda koyan dafa abinci yanzu abinci abin da kowa ke ci kuma noma dole sai an yi shi ake samun abinci. Sannan kuma yanzu da yanayi ya zama komai na computer ne. So shi sa muka dauki wayannan muhimman abubuwan guda uku so da ya zama sanadiyan samun wani mafita saboda a samu a kore talauci da kuma halin yanayi na yau da gobe. Ba koya musu kawai bane wannan. Bayan an koya musu muna son mu bididdigi muna tare da su muna ganin abin da suka yi so kinga dole a ina way mu ma za mu kawo namu gudunmawa ba wai a an koya maka kaman yanzu ka ba yaro ne kofi yace maka zai sha ruwa an ka ba da kofi ba ruwa a cikin ga ai ba ai komai ba kenan. So dole ne yanzu ruwan ma mu ma sai mun zuba musu hanyoyin da za su samu insha Allah.
To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu ji ta bakin jagorar kungiyar Niger Food Fiesta a game da abin da suka jawo ra'ayinsa ga samar da wannan shirin.
Sunana Muhammad Mustafa ni ne jagoran wannan kungiya mai zaman kanta. To na farko dai abubuwa da dama ne suka jawo ra'ayina. Abu na farko shine na ga yanda matasa da dama suke a nan Najeriya da yawan su ba su da aikin yi kuma akwai waɗanda ma su kai karatu amma bayan sun gama karatu dai ba su da abin yi. Sai na duba to a matsayina wanda nake da son matasa a zuciya ni ma me zan iya yi domin in samu in taimaka daidai gwargwado na. Sai na kawo wannan tsari na NGO mai zaman kanta na horar da matasa ICTs da kuma fannin noma sai kuma culinary wato mata kenan su koyi yanda ake dafa abinci. To wannan tsari uku dai shi muke yi a yanzu kuma kamar da yake gani yau gashi nan mun samu mutane 1000 wanda sun gama fannin farko kuma idan Allah ya yarda nan da kwanaki kadan zamu fara fanni na biyu wanda muke so mu horar da mutane 1000 kuma kafin mu tafi jahohi daban-daban na Najeriya.
Na'am kwanaki nawa ko makonni nawa kai kuna horar da waɗannan matasa a waɗannan fannoni uku da kuka tsara?
Wata uku kenan.
Shin akwai waɗanda suka dauki nauyin wannan horar sai?
A yanzu dai babu. Shi yasa muke kira ga da gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su zo su tallafa mana. Dan wannan abin da muke yi zai ga gasunan matasa ne bakin suka cika wannan waje. So babu wanda ya dau nauyi. A yanzu dai babu. Amma mun san idan Allah ya yarda za mu samu nan gaba.
Ya kake gani irin wannan horaswa da kuka sanya a gaba zai taimaka wa tattalin arzikin Najeriya kai tsaye ganin irin matsin da ake ciki?
Zai taimaka domin waɗanda suka samu wannan horarwa yanda yake ganin su ai sun samu aiki ne kenan. Kuma akwai waɗanda za su bude shaguna ko kuma za su dinga yi koda a bakin gida ne suna saya suna saidawa kaman wanda suka koyi yanda ake dafa abinci. Za su bude shago ne nan yanda za su dinga dafa abinci suna saidawa. Kin ga koda mutum ɗaya ko biyu suka dauka aiki ai an rage. Sannan kuma ICT duk wanda ya samu irin wannan ilimi da muka horar da su zai iya bude internet cafe wato inda ake abin yanan gizo-gizo kenan. Kin ga ai zai iya daukan matasa biyu uku hudu. Kin ga ai nan ma mun tallafa mun rage. So kin ga ai dole ne zai taimaka wa tattalin kasa tunda matasa za su samu aiki. Ai abinda muke yi domin mu samu matasa aiki yi.
Shin akwai wani shirin yin bita ga matasa da suka samu wannan horaswa danganin sun yi amfani da ilimin da suka samu?
Eh akwai shirin da muke saboda bayan mun gama horar da su akwai database din da muka yi creating rumbun bayanai wanda duk gaba ɗayan su suna cikin wannan rumbun bayanan nan wanda yanzu kamar yadda muke kira da gwamnati da su zo su tallafa musu a dan ba su abin da za su fara kasuwanci bayan wannan horo. To wannan rumbun bayanan nan da shi za mu yi amfani mu dinga duba muna gani yaya suke yi suna nan suna amfani da abin da muka koyar da su ko kuma suna fita daga hanya. To kin ga ai monitoring din su zai ba mu dama ganin yanda abubuwan ke gudana mu ga tasirin abubuwan da muka koya musu ya yake tafiya.
To menene sakonka ga matasa a daidai wannan lokaci?
Sakona shine a matsayinka na matashi mace ko namiji Najeriya yanzu kowa sai ya tsaya dole ne ka taimaki kanka idan ka samu damar shiga cikin wannan horo namu to kada ka bata lokaci tunda abinda muke yi ba wanda ya biya ko naira daya horo wanda muke yi kyauta ne tun daga farko har ƙarshe so duk wani matashi da yake a nan waje ka nemi damar shiga wannan kungiya tamu kai ma ka samu horo dai a cikin waɗannan da muka bayyana domin ka taimaki kanka duk wani matashi yanzu ka taimaki kanka kada ka tsaya ka ce kana nan kana jiran gwamnati ko kuma kana jiran wani mai hannu da shuni ya zo ya taimaka maka ko kana jiran wani dan uwanka ya zo ya taimaka maka ka tashi da kafafunka bi kai ma ka taimaki kanka kuma mu ga muna nan muna tallafawa muna horarwa so irin wannan abinda muke yi duk wani matashi ko kai karatu ko ba kai karatu ba kana da damar shiga wannan kungiya tamu domin ka samu horarwa
ita ma sanata mai wakilta albarnan tarayya Abuja irin cikin gibin ta bayyana cewa dole ne ya hada karfi wurin guda dan samu mafita ga yanayin da ake ciki
duk wanda zai iya ya yi yanzu mu sa hannu ayi ma jama'a ta sa su ne kasan taimakon da suke bukata sai su so ga mun cewa kitaya ni da wannan kitaya ni da wancan shiru bai maganin komai ina ji sai kowa sun tashi su yi cewa gaskiya inda komai suke ba mu yadda ba sai an gyara all screen did I'm sorry if you all make it very loud it's not only roaming on the streets that is a protest sitting at home and screaming and saying every day we're not doing anything because of this it's also a protest they follow your house there are lots of things you can do to show your discontent that does not include violence have you ever heard of civil disobedience
madalla alƙalma daga hukumar kididdiga ta Najeriya wato NBS da ta cibiyar kula da tattalin arziki ta NESG sun yi nuni da cewa a zango na farko na shekarar nan da muke ciki kaso 5.3% na ƴan ƙasar ne ba su da aikin yi baya ga waɗanda suke da abin yi amma albashin su ba zai iya rike su ba lamarin da ake ganin ya ƙara muni idan aka kwatanta da zangon ƙarshe na shekarar 2023 to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da yin magana ne akan irin yadda cututtuka suke bijirewa magunguna da ake kira da antimicrobial resistance wanda aka fi sani da AMR idan mai sauraro bai manta ba a makonni biyu da suka gabata shirin ya yi cikakken bayani akan AMR wadda aka fara ganin sa a matsayin annoba a fadin duniya da ma wasu muhimman bayanai game da yadda cututtuka ke bijirewa magunguna sai kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki inda muka yi alƙawarin kawo muku ci gaban shirin to a yau ma Dr. Muslim Bello Katagum zai ci gaba da yi mana bayani ne akan irin illolin da bijirewar cututtuka ga magunguna ke haifarwa likita gare ka
miki ya tabbata cewa a Najeriya zalla kawai mu ne na 19 a duniya wanda akalla kasashe 204 muke da su to mu ne na 19 wanda suke fuskantar wannan matsala wanda tabbas hakan ya tabbata asibitin mu yau ne likita ne wanda ya saba ba da atimita kuma ya saba ba da zallan email for example ne treating wannan condition din nan ko kuma ya saba ba da tasnid amma ya kasance yanzu ba zan iya ba da wannan magungunan ba su da fara tsanin wasu magunguna ne additional ko extra ko kuma na ƙara dosage wannan magungunan kafin ya samu cin nasara a wannan ko kuma mutum ya zo da wani condition din da idan an ba da wani magani da zai iya treating din shi dan kwanaki kadan yanzu ba zai iya treating din shi ba saboda automatically he is already resistant to wannan medication din nan a dalilin haka kuma sai sa mutum ya dade a asibiti ya zo kashe kudin gado ya kashe kudin magungunan ya shaka kashe kudin transportation din zuwa da dawowa da mutane za su nayi na kawo abinci da shiga da fita tare da bada lokaci na ba gaira ba dalilin asibiti da daukan nosocomial infection da ba bukata ya dauka kuma at the same time one is a threat to modern medicine kamar da muka sani muka yi a lot of surgery wanda shine kaman fita kenan ko kuma ake tiyata in general wala Allah mutum yana da wani problem ko kuma a ana so a masa organ transplant ne an canje wannan kodin alal misali ana so a sa masa sabuwar koda saboda wannan kodin ta riga ta buga ko kuma wannan huhun ya riga ya buga ko kuma ya kone a wani sashi na jikin shi ko ya samu matsala da sai an faro fata a jikin wani mutum ko kuma a jikin nashi an manna wato wani transplantation din da ake kenan auto transplantation da sauransu haka to ana buƙatar kamata a bada magunguna da zai akalla bada su na sati 1 2 3 wala Allah in aka amfani da su plus wannan aikin da aka yi na kuma za a yi nasara sai unfortunately kuma ba a samu aji nasara ba saboda wannan resistance da ake samu magani ya kamata a ce aiki na sati 1 so akalla sai an bashi sati 2 kafin ya yi aiki ko kuma zuwa sati 3 ko kuma ma ga baki ba zai aiki ba har sai an fara tunanin wani magani za a bayar daga ba kuma akan samu cost increase wato sai kasance kudi ya karu sauran magungunan da ake so a yi amfani da su da mun riga da mun saba amfani da maganin 3,000 ina warkar da mu amma yanzu ba zai mana aiki ba akalla sai mun amfani da maganin 30,000 ko 40,000 to wannan shi ma yake manyan illoli na wannan resistance kenan saboda karanun magungunan sun bar mana aiki so dole mu je manyan magungunan da dama ba a san sunan su ba ba amfani da su pharmacy ba sa kawo wato yanzu haka muna ji muna gani dole mu je muna nemo irin waɗannan magungunan don mu samu mu shawo kan wannan cutar da shiga cikin namu
to likita shin kamar wasu cututtuka ne ma ake samun bujirewar magunguna
so daga cikin manyan cututtukan da ake samu resistance ko kuma bujirewa na magunguna wato in ka sha maganin da ya kamata a ce ya aiki amma saboda waɗannan cututtukan suna da taurin kai sun ga da sun saba da wannan magungunan ba za su yi aiki ba sun yi cututtuka kamar haka na farko akwai staphylococcus aureus na biyu muna da escherichia coli muna da irin su enterococcus faecium muna da irin su streptococcus pneumoniae irin su klebsiella pneumoniae irin su pseudomonas aeruginosa su kuma manyan da suka fi auku a cikin muhallinmu na yanzu irin su ne malaria infection da muke da su wanda mutum sai ya yi amfani da magunguna daban-daban kafin ya warkarwa wani ma har ya riga da ya san cewa na iya baya masa aiki har sai ya yi allura har ya yana self medication haka ma irin su tuberculosis wanda su kuma suna da manyan nasu illolin da har ya kai akwai multi drug resistance so extensively multi drug resistance har da ma aka samu pan multi drug resistance din da yake nufin cewa duk maganin da kamata a ce an yi amfani da shi wanda yake da wannan cuta na tuberculosis to ba zai masa aiki ba gabaki daya gashi cutar zai cigaba da kama shi yana cigaba da nade shi yana cigaba da bashi wahala maganin ya ƙi aiki saboda already duk magungunan da ya kamata a ce mutum ya sha hala ya sha su a baya wannan cututtukan kuma gashi suna da taurin kan da ba sa jin wani magani saboda already mutum ya riga da ya saba wannan magungunan ya riga da ya kashe immune system din shi hakan ma kuma sai ya zo ya sa bai samu da samu raka ba wani ma har ya kai ga zuwa mutuwa
kamar wace irin hanyoyi ya kamata mutane su bi don gujewa wannan matsala ta AMR
daga cikin hanyoyin da ake bi kuma dan yakan wannan antimicrobial resistance din avoiding judicious use of antibiotics wato yawan amfani da waɗannan magunguna kenan na antibiotics ko kuma antiviral antimalaria ne antibiotics ne antifungal ne ko kuma antiprotozoal duk magani da ya kamata a ce an ja baya da su musamman ga mu likitoci da mu ne muke rubuta prescription din sai dai unfortunately ko da a ce mu mun ja baya da su mutanen mu na pharmacy ba sa jin baya da yin haka yawanci su an mara lafiya ya zo ya faɗa musu complaint din shi mutum pharmacy zai hada masa maganin 4,000 ya zo ya mika masa shi ba amadin ya amfani da kudin mashin ko kuma ya sa mai a motar shi ko kuma ya sa mai abin hawan shi ya zo ya samu layin likita mutum kamar 30 ko 40 a gaban shi ya je yana yin gwaji yana daukar lokaci a kan da ya awa 6 awa 7 a asibiti ya gummace ya je pharmacy ya je minti 15 ko 20 a bashi magungunan da zai je karfa to wannan yana jawo mana cikas aikin mu ba kadan ba so kenan ko da likitoci sun yi kokari sun rage bada magani in ma'aikatan pharmacy da su suke sayar da wannan maganin ba su rage ba to an ga da an bata lokaci ne saboda haka yana da kyau jama'a wanda suke fannin kiwon lafiya da likita da pharmacist da nurses da NCU din da suka san magunguna su rage bada magani har sai ta kama dolan da kuma ba a sanin haka sai an zo an samu wanda yake da license din bada wannan magani wanda sallan likita ne kuma yake da right yake da kuma license din ganin mara lafiya ya bashi gado ko ya bashi magani ko ya kara masa jini ko kuma ya bashi gwaje-gwajen da ya kamata a ce yayi ko kuma tayi da ne sai a bashi maganin da ya cancanta dan shi ne infection control measures wato kiyayewa na watsuwan cututtuka a cikin al'umma dan daga cikin manyan dalilan wannan antimicrobial resistance din nan shine kazanta da environment mutum da yake ciki ga kwata a nan gurin ga bola a can gurin ga nan gurin masayi ne ma wanda gabaki ɗaya yake bude ko kuma akwai kazanta a angon ko wannan layin ko kuma wannan lungu-lungu sako-sako kuma gashi ana ta'ammali da gurin tela yana aikin shi a nan gurin mu yara sun taso daga makaranta ga mai shago yana bude ga pharmacy can yana bude ga masallaci yana bude ana sallah ga kuma kwata ga kuma bola ga dabbobi to wannan yana cikin babban dalilin da ya sa ma in the first place ake kamuwa da cututtuka so in dai kasance ba a tsaftace muhalli ba to ba kokonto akai an daga samu irin waɗannan manyan matsalolin kenan wanda ko an sha magani ma kamar an bata lokaci ne saboda mutum ya sha magani zai warke amma kuma zai ƙara komawa gidan jiya ya ƙara ɗebowa wannan cutar sai zo kuma ya ƙara aukuwa a jikin shi na gaba akwai antimicrobial stewardship programs wato ya kamata a zo a ce ana zama da likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya na al'ada jaddada musu lokacin da ya kamata a ce sun bada magani da kuma irin magungunan da ya kamata a ce an bayar. Wanda kuma shawarar da zan bayar a kasar haka shine inda hali kowane magani ya dawo is a control drug, wato magani da ko dan pharmacy bai isa ya sayar ba, haka ma kuma wani wanda ba asalin standard ma'aikacin kiwon lafiya ba, basically wanda ba medical doctor ba kenan, bai isa ya bayar ba har sai an ga prescription tukunna daga asibiti, ga sunan asibiti, ga tambarin asibiti, ga signature likita, ga sunan likita, ga kuma inda an san cewa in ma likitan ya kuskure ne za a je a same shi a tabe shi me yasa ya rubuta wannan maganin. To haka ne kawai zai taimaka gurin dakatar ko kuma rage da wannan resistance da ake samu, wato kenan mutum bai isa ya je pharmacy ba ya ce a bashi magani kaza da kaza da kaza da kaza, ko da bayan rashin lafiya dole dan wannan pharmacy din nan sai ya ga prescription daga asibitin da aka ridda da ita daga kuma likitan da aka san his license. Haka ne kawai yake cikin babban da zai taimaka mana matuƙa na yaki da irin wannan resistance din da ake samu. But ina so a ce likitoci sun yi riga da sun yi nasu kokarin, sauran ma'aikatan kiwon lafiya irin su chief, irin su nurses, irin su pharmacists din da su ma suna da wani ilimi akan wannan magungunan ba su kiyaye ba, to kamar ɓata lokaci ne. R&D shine research and development, yana da kyau gwamnatin Najeriya da gwamnatin kasashen Afrika su zauna su yi zaman daka mai kyau akan samun tsarin da zai kasance ana bincike sosai akan magunguna da yadda za a iya developing magunguna masu kyau, saboda rashin wannan research and development din nan yana sa mutane ba su zama sanin ilimin meye magani, meye ma hanyar da za a yi bidan a kiyaye, sai kasance akwai magunguna barkatai a pharmacy, mutum zai zo ɗauki wanda yake so ya sha lokacin da yake so. Sai kuma public awareness shine sanar da al'umma gabaki ɗaya, wanda alhamdulillah shine muke gorin haka, wannan kuma sanarwa ya kamata a ƙara jiddawa al'umma akan cewa duk wani magani da mutum ya sha yana da side effect, da akwai magani da yake taba koda, wanda yake taba kwakwalwa, wanda yake taba zuciya, wanda yake taba hanta, wanda ma zai iya bugar da mutum in bai kiyaye ba. So wannan yana da kyau mutane su na iya sanin waɗannan magungunan don ya kasance cewa an guje wa yawan amfani da su. Su ma kansu likitocin yana da kyau suna tunawa yayin da za su rubuta maganin suna wayin shin amfanin maganin ya fi riskin shi, ya fi, to za ka iya bayarwa. Amma ya kasance cewa in ka ba da wannan maganin amfanin zai bai wuce kashi 25 zuwa 30, illar shi shine kashi 70, to yana da kyau a kula da amfani da wannan maganin.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu wajen gujewa sha ko kuma yin amfani da magunguna ba tare da shawarin likita ba. Kuma mu tuna cewa lafiyar mu ita ce jarinmu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, da kuma likitan da ya wayar mana da kai kan AMR, wato Dr. Muslim Bello Katagum, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Kwanan mu ɗan uwana, sunana Pastor Danladi Jeji. Nasihar da zan ba mutane ita ce, bari kowa ya yi biyayya ga mahukunta, ga ma ba wani mai iko sai dai yardar mai duka. Mahukuntan da suke nan kuwa naɗin mai duka ne. Saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin mai duka kenan. Masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci, domin kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aikin nagari, sai dai ga masu mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunci, to sai ka yi nagarta, sai kuwa yaya be ka, domin shi ba wa mai duka ne don kyautata zamanka. Amma in kai mai mugun aiki ne, to ka ji tsoro, don ba a banza yake rike da takobi ba, ai shi bawa ne na mai duka, mai sakawa mugun da fushi. Saboda haka wajibi ne ka yi biyayya ba domin gudun fushi kadai ba, amma domin lamiri. Kuma shi ne ma ya sa kuke biyan haraji, don su mahukunta ma'aikata ne na mai duka, suna kuma yin wannan aiki a koyaushe. Ku ba wa kowa hukuncinsa, masu haraji harajinsu, masu karɓan kuɗin fito kuɗinsu na fito, waɗanda suka cancanci ladabi ladabi, waɗanda suke cancanci girmamawa girmamawa. Kada hakkin kowa ya zauna a
kanku sai dai na kaunar juna domin mai kaunar makaucinsa ya cika shari'a kenan.
Nasiyar da zan bawa mutane kenan a iglesia na
bari kowa yayi biyayya ga mahukunta gama ba wani mai iko sai da yardar Allah mahukuntan da suke nan kuwa nadin mai duka ne.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.